الحمد لله وكفى والصلاة الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Litinin 12 ga Ramadan, hijira ta 1444, daidai da 3 ga watan 4, shekara 2023. Har yanzu muna cikin tafsirin Suratul Ahzab. Za mu ci gaba daga aya ta 50 insha Allah. Karatunmu na yau yana ɗauke da bayani akan ƙa'idar auren annabi Muhammad. Ya ayyuhan nabiyyu.
Ya ayyuhan nabiyyu. Qul ma ahdana laka azwajakan allati atayta udhuhunna wa ma malakat yaminuk. وما نزلت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أصواتهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
يا أيها النبي، يا كي النبي، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. Lallai mun halatta maka matan da ka ba da sadaki lokacin aurensu. Allati ataita ujurahunna, waɗanda ta zawwajta hunna bi sadaqin musamma, ka aure su a kan wani sadaki. Wa ma malakat yaminuka, da kuma matan da damarka ta mallaka maka, su ne matan da aka samu a yaƙi. Mimma afa Allahu alai, daga cikin ganimar da Allah ya baka, don mimma afa Allahu min alfai'i, wato alganima. Wa banati ammika, da 'ya'yan baffanka. Wa banati ammatika, da 'ya'yan gwaggwanninka. Wa banati khalika, da 'ya'yan kawunka. Wa banati khalatika, da 'ya'yan innoninka. Allati hajarna ma'aka, waɗanda suka hijira tare da kai. Wa mar'atan mu'mina, haka nan kuma mace mu'mina, in wahabat nafsaha lin-nabiy, idan ta kyautar da kanta ga annabi Muhammad. Aka samu mace mu'mina ta ce ta kyautar da kanta ga annabi, amma akwai sharadi: in arada an-nabiyyu an yastankihaha, idan shi annabin yana son ya aure ta, to khalifatan laka min dunil mu'minin, wannan hukunci ya keɓanta ne gare ka banda sauran mu'minai, banda mu'minai, banda mabiyanka. Qad abina ma faradna alaihim fi azwajihim, mun riga mun san abin da muka hukunta musu game da auratayyarsu. Allah ya ce mun san hukuncin da muka yi musu ta wajen matan da aka halatta musu. Wa ma malakat aymanuhum, da kuma matan da aka halaka musu, aka halatta musu mallaka ta dalilin samun su a hanyar bauta likai la yakuna alayka harajun wannan hukuncin ya shafe ka ne kawai saboda kar kunci ya kasance gare ka wa kana Allahu ghafurur rahima kuma Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan jin kai idan kana son ka san ayar da ta tabbatar da ka'idan auren Annabi Muhammad ayar da ta yi magana akan auren manzon Allah kadai babu shakka wannan aya ce saboda ta ayar tana da buƙatar bayani mai tsawo kuma aya ce da take bayanin aure da ya shafi Annabi shi kadai Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ba shi kadai ba amma ayar kamar yadda Allah yake faɗa a ƙarshenta ya saukar da ita ne saboda shi manzon Allah kaga wannan hukuncin ya shafi Annabi don haka yasa a littafin majmu'u fatawa a mujallar 32 shafi na 61 Ibnu Taymiya Allah ya masa rahama yace fa ahalla subhanahu li nabiyhi minan nisa'i ajnasan arba'a mata kashi hudu ne Allah ya halatta su ga Annabi Muhammad wannan ya nuna maka cewa ba Annabi bashi da ikon shar'anta ma kansa wani abu kamar yadda Allah ya mana doka haka kuma ya yi ma Annabi Muhammad doka ya kamata mu san da wannan in ka dubi wannan sura ma suratul ahzab kamar sura ce da ta shafi dokokinta sun shafi gidan manzon Allah idan ka dubi ayan da kyau za ka ga mata kashi hudu ne Allah ya halatta su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba da kyau za ka gane ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka ya kai Annabi mun halatta maka na daya azwajaka allati ataita ujurahunna matanka waɗanda ka bada sadaki wajen aurensu kashi guda kenan don haka duk matar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sha'awa in ya bada sadaki halal ne Allah ya halatta miki azwajaka allati ataita ujurahunna wannan kashi guda kenan na biyu fa kuma malakat yaminuka duk wata matar da ka same ta ta hanyar bauta ta hanyar yaki saboda ka akwai kamar Safiya kaga ta hanyar yaki manzon Allah ya same ta to ba ita kadai ba babu shakka akwai matan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar jihadi ya same su wannan wadannan su ake cewa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaika kaga kashi na biyu kenan saboda kai dan aka tafi yaki aka samu mata Annabi yana da damar ya rike wadannan matan kuma ya zauna da su har ma ya rika tarawa da su halalci ne daga Allah in ka dubi ayar ai haka Allah ya faɗa inna ahlalna laka ya kai Annabi mun halatta maka na daya matan da ka biya sadaki ka aure su na biyu matan da ka same su a yaki bayan an gama yaki aka yi rabon ganima na uku fa danginka kaga sai da aka zo na uku aka sa dangin Annabi su waye dangin shi banatu ammika ‘ya’yan babban ninka baffa shi ne ɗan uwan mahaifi idan uwan mahaifi ko ƙanin mahaifi yana da ‘ya mun halatta muka ka aure ta wa banati ammatika da kuma ‘ya’yan gwaggwanninka ita ce yar mahaifi mace ko kuma ƙanwar mahaifi idan tana da ɗa an ‘ya mace Annabi yana da damar ya aure ta wabanati khalika da kuma ‘ya’yan kawunka kaga kenan Annabi yana da damar ya auri ‘yar kawunsa kawu shine ƙanin mahaifi ko kowan mahaifiya ƙanin mahaifiya ko wanta shi ake ce ma alƙalu wabanati khalatika da kuma ‘ya’yan innoninka innar mutum ita ce ƙanwar mahaifiya ko ‘yar mahaifiya idan tana da ‘ya tana da damar ka aure ta to sai Allah ya ce allati hajjanna maka waɗanda suka hijira a tare da kai kaga an samu mata kashi na uku sai kashi hudu na hudu wamra'atan mu'mina Allah ya halatta maka mace mu'mina in wahabat nafsaha lin nabiyyi tazo ta samu annabi tace ya rasulullahi na baka kyautar kaina banda manzon Allah ba wanda ke da wannan iko mace tazo ta sami annabi tace ya rasulullahi na baka na kyautar maka da kaina Allah yake in arada nabi idan dai annabi yana son ta an yastanki ha magana ta kare to wannan matan guda hudu kashi hudu lam yaj'al khalisan lahu min dunil mu'mini duk wadannan matan kashi hudu kashi uku halal ne ga mabiyan manzon Allah illa al-mawhuba sai dai ta karshe wannan ta karshe ita ce ake cewa al-mawhuba matar da ta kyautar da kanta ga annabi anan babu mai iko haka in banda manzon Allah ai in ka duba yanda Allah ya dauko maganar ba a yi sharadi akan auratayyar ba sai a karshe wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabi an yastankiha to sannan sai aka ce khalisatan laka min dunil mu'minin wannan ya nuna cewa mace ta karshen ita ce kadai allati tahabbu nafsaha lin-nabi faj'al hadhihi min khasa'isihi wannan yana cikin khususiyar manzon Allah me ake nufi da khususiya hukuncin da ya tsaya ga annabi shi kadai lahu an yatazawwajal mawhuba annabi na da damar ya auri mace matar da tazo tace na kyautar da kai na gare ka bila maharin babu sadaki walaysa hadha li ghayrihi kuma banda annabi babu mai ikon haka to sai ibn taymiya yace bittifaqil muslimin wannan duk musulman duniya sun yarda da haka karkab ahlus sunna to amma kaga kashi na farko kashi na biyu kashi na uku kashi na farko kashi na biyu da na uku duka waɗannan ya shafi musulmai saboda ka duk matar da musulmi ya gani a kowace kabila ai kaga a farko maganar Allah bai gaya ma annabi wata kabila ba illa kawai ya ce azwajaka allati ataita ujurahunna saboda ka kowace kabila musulmi ya ga mace ta mar har aka samu yarda tsakanin shi da ita Allah ya halatta auren inda za a bada sadaki na biyu duk inda aka tafi yaƙi aka samu fursunoni halal ne ga musulmi ya yi riƙon wannan a matsayin kuyanga wannan musulunci ya halatta shi na uku halal ne musulmi ya auri 'yar babbansa idan babbanka yana da 'ya mace kana da damar ka aura hakanan wa banati ammatika kana da damar ka auri 'yar innarka kanwar mahaifiyarka ko 'yar mahaifiyarka idan tana da 'ya kana da damar ka aure ta mahaifinka kai wa banati khalika hakanan kuma kawunka idan yana da 'ya'ya mata kana da damar ka aura wa banati khalatika hakanan 'ya'yan innoni inna kanwar mahaifiya ko 'yar mahaifiya mahaifiya wuyar kanwar mahaifi ita ce amma shi ne ya ce wa banati ammatika wannan na farko ya shafi gefen mahaifi yar mahaifinka ko kanwarsa ita ce ake kira al'ama idan tana da za ta aura ba abinda mutane su gane ba ba ma ya ba hajjika saboda haka za ka auri 'yar kawunka kuma za ka iya auren jikan kawunka wannan duk halal ne yanda Allah ya halatta shi gare mu haka ya halatta shi ga annabi Muhammad to amma abin da ya bambanta mu da shi Allah ya ba shi damar ya auri matar da ta yi kyautar kanta gare shi al-imam ibn al-arabi shi kuma a littafinsa ahkam al-qur'an wannan ayar da muke karantawa a juz'i na uku shafin 592 ya ce in ka dubi waɗannan mata da Allah ya bayani ya halatta aurensu ga annabi ya ce da 'ya'yan babbanka da 'ya'yan innarka da 'ya'yan kawunka da 'ya'yan gwaggwanka da kuma innarka amma sai Allah ya sharadi allati hajarna ma'aka waɗanda suka yi hijira tare da kai kaga ya gwada cewa idan annabi yana da wasu ƴan uwansa mata suna garin Makka ba su yi hijira ba, to Allah bai halaka auren su ga annabi Muhammad ba. Saboda haka kaga an sa ka'ida allati hajarna ma'aka, to wannan ya samu fasara kashi biyu ne. Na daya ma'anahu la yuhillu laka an tankiha min banati ammika wa banati ammatika illa man aslama. Fahimta ta farko, wasu malaman na cewa abinda Allah yake nufi allati hajarna ma'aka sune musulmai, ai dama musulmi ke hijira. To maimakon Allah ya ce waɗanda suka musulunta, sai ya ce waɗanda suka yi hijira, amma ana nufin musulmai ne. Wato Allah bai halatta auren kafirai ga annabi Muhammad ba, Allah bai yarda ba, ƴan uwan manzon Allah ne. Amma tunda ba su musulunta ba, Allah bai halatta annabi ya aure su ba. Fahimta ta biyu fa, annal ma'ana la yuhillu laka min hunna illa man hajara ila al-madina. Fahimta ta farko, annabi ba zai auri wasu ƴaƴan ƴan uwansa ba sai musulmai. Fahimta ta biyu fa, annabi ba zai auri ƴaƴan ƴan uwansa ba koda musulmai ne sai sun yi hijira. Koda musulmai ne sai sun yi hijira. Kaga fahimta biyu kenan. Li'anna man lam yuhajir laysa min awliyaika. Saboda idan musulmi bai yi hijira ba, to baya cikin waliyan annabi Muhammad. Yanda Allah ya faɗa a suratul anfali ayat 72, walladina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru. Haka Allah ya faɗa, waɗanda suka yi imani gashi musulmai ne amma suna garin Makka ko suna garuruwansu, walam yuhajiru sun ƙi su yi hijira. Gashi dai musulmai ne amma ba su yi hijira ba, sai Allah ya ce ma lakum min walayatihim min shay'in, babu wata walittaka da take tsakaninku da su. Allah ya ce min shay'in ta ko'ina. Ashe kaga kenan ba yadda za a yi a samu musulma mace a garin Makka ba ta yi hijira ba, sannan kuma annabi ya aure ta don me? Me yasa? Man lam yuhajir lam yakmul, duk wanda bai hijira ba ba shi da kamala, koda yana da imani imaninsa bai cika ba. Wa man lam yakmul lam yasluh li rasulillah, idan ko aka ce mutum ba shi da kamala, to ai bai dace ya kusanci manzon Allah ba. Mai kamala ya dace ya kusanci manzon Allah, ba na kasashe ba. Idan mutum ya musulunta yana garin Makka ya ƙi yin hijira, imaninsa na kasashe ne. To idan ko za a haɗa annabi da mace, ya kamata annabi ya zauna da mace mai kamalar imani. Wa hadha yadullu ala anna al-ayata maqsusatun bi rasulillah. Saboda haka sai Ibn al-Arabi ya ce wannan ya nuna cewa ayat ta shafi manzon Allah shi kadai. Laysat bi amma lahu wa li ummatihi, wannan bai shafi al'ummarsa ba, wannan hukunci ne da ya shafi manzon Allah. Li'anna hadhihi shurut takhtassu bihi, saboda waɗannan sharuɗa in ka lura sun taƙaita ga manzon Allah. Saboda haka yasa tun daga farko Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu, ya kai annabi, kaga maganar akan annabi Muhammad ake, inna ahlalna laka, mun halatta maka, kaga ana magana ne da shi shi kadai. Saboda haka a ciki sai aka yi sharadi da aka ce mun halatta ka auri ƴaƴan ƴan uwanka, sai aka ce allati hajarna ma'aka, waɗanda suka yi hijira tare da kai. Kaga kenan wanda bai yi hijira ba, babu shakka ba a yi izinin auren ta ga annabi Muhammad ba. Wannan sharadi a fili yake, sharadin a bayyane yake. Sannan in ka je gaba, wa imra'atan mu'mina, an yadda annabi ya auri mace in ta zo ta kyautar da kanta, an yadda. Saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam mace na iya kawo kyautar kanta gare shi. Shi din ma sai aka yi mai sharadi, aka ce mu'minatun. Kaga kenan wa imra'atan mu'minatan, idan wannan matar da ta kawo kyautar kanta ga manzon Allah ba mu'mina bace, ba musulma bace, kaga auren bai halatta ba. Saboda haka akwai sharuɗa duka a ciki. Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyi, idan ta yi kyautar kanta ga annabi, in aradan nabiyyu an yastankihaha, idan annabi ya yi nufin zai aure ta, to Allah ya ba shi dama. Kaga nan ma an samu sharadi sai ya ga dama ba dole ba ne. Saboda haka don mace ta zo ta ce, ya Rasulullahi, na yi kyautar kaina sai idan annabi yana so, in baya so sai dai ke haƙuri ko? Yasa aka ce khalisatan laka min dunil mu'minin. To anan akwai abubuwa biyu da muke so mu la'akari da su. Abu na farko, in ka dubi wannan ayar, bata ce ma annabi kar matansa su wuce hudu ba. Kada matan da annabi zai aura kada su wuce hudu, a'a babu wannan sharadi anan. Kuma wannan ayar tana magana ne akan ka'idan auren shi kansa annabi Muhammad. Saboda haka in akwai wani sharadi, to anan ne Allah zai faɗa. Gashi kuma Allah bai ce kada ya wuce mata hudu ba. Don haka al-Imamu Shafi'i ya ce la yajuzu li ahadin ghayr rasulillah an yajma'a baina aksar min arba'in niswa. In banda manzon Allah, babu wani dan adam da yake da ikon ya hada mata hudu a lokaci daya, babu shi. Kaga shi annabi Allah ya gaya mar jinsi hudu na mata, amma bai ce ga iya inda zai tsaya ba. Saboda ka ba maganan ya tsaya ga mata hudu, yana iya fin haka, Allah bai hana ba. Ya bayyana ka'idar sa anan. In ka dubi tafsirin Ibn Kathir, zaka ga Ibn Kathir ya dauko maganar al-Imam Shafi'i. To haka ma Ibn Hazmi, da yake akwai littafin Maratibul Ijma, akwai littafin Maratibul Ijma na Ibn Hazmi a shafi na 63, ya ce wattafaku ala anna nikaha aksara min arba'i zawjatin. Duk malaman suna sun yi ittifaki, musulmi ya auri mata fiye da hudu. La yahillu li ahadin ba'da rasulillah, babu mai iko, babu wanda Allah ya halatta masa in baya ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya hudu wannan a kitab Maratibul Ijma, kuma Ibn Hazm ya fada a littafin Al-Muhalla, in ka dubi mujallal na shida farko shafi na tara. Haka na littafan tafsiri da yawa ƙarƙashin wannan ayan suke fito da bayani cewa Allah bai yi ma annabi sharadin yawan mata ba. Haka na al-Imam al-Bagawi kitab Ma'alim at-Tanzil a tafsirinsa a juz'i na farko shafi 391, wa hadha ijma'un anna ahadan min al-umma. Fahimta ta hadu akan cewar babu wani daga al'ummar annabi. La yajuzu lahu an yazida ala arba'i niswa, baya halatta ga mutum ya ƙara aure sama da mace hudu. Wa kanat ziyadatu ƙari akan hudun min khasa'isin nabi, yana daga khususiyar annabi. La musharakata ma'ahu li ahadin, babu wani musulmi da ya isa yayi tarayya da annabi min al-umma fiha, game da wannan hukunci babu shi. Don haka kowa iyakan matansa hudu ne, iyaka wannan shine, wannan ita ce doka. Babu wanda aka ba shi damar ya auri mata fiye da hudu sai annabi Muhammad. Kaga duk malaman sunna sun yarda annabi yana da ikon yayi fiye da haka. Haka nan Ibn Taymiyyah littafi Majmu'u Fatawa mujallal 32 shafi 62, wattafaqa al-ulama'u ala anna man tazawwaja imra'atan wa lam yuqaddir laha mahran sahha an-nikahu. Kaga kenan annabi kadai yake da damar ya auri mace ba ma sadaki idan matar ta kyautar da kanta gare shi. Amma idan aure za a kulla, shi kansa dole ne a samu sadaki, shi kansa manzon Allah. Ai abinda aya ta gaya mana kenan, Allah madaukaki yace inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Ashe kaga shi kansa manzon Allah in ya ga mace yana son aurenta za a ba ta sadaki. Amma akwai auren da ba sadaki, wanne ne? Shine wanda Allah ya masa daga sama, wannan auren baya bukatar sadaki. Idan Allah ya daura masa aure da Zainab, to babu maganar sadaki. Idan Allah ya bashi damar mace ta kyautar da kanta gare shi, na ma ba sadaki. Amma shi kadai ne, la musharakata ma'ahu li ahadin min al-umma fiha. Saboda haka idan aka daura aure, aka daura auren musulmi ba a bayyana sadaki ba aka yi shuru sahhan nikahu babu shakka auren ya inganta amma dai sadakin nan dole sai an fada wajaba laha al-mahru idha dakala biha wa in talaqaha qabla ad-dukhuli falaysa laha mahrun ballaha al-mut'ata bi nassi al-qur'an amma idan mutum ya sake matar kafin ta tare bai ma riga ya jima'i da ita ba sai ya sake ta shine karatun da muka yi baya nan ba a cewa za a bata sadaki sai dai a mata kyauta shi ake nufi da al-mut'a za a mata kyauta famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila watanaza'u fi nikahi idha shurita fihi nafyu mahri to amma inda malaman sunna fahimta su ta dan saba idan aka kulla aure da sharadin ba maganar sadaki babu maganar sadaki an cire sadaki a maganar auren hal yasihhu nikahu shin auren yana inganta to fahimta ta farko dai wannan aure babu shi wanda shine bayanin al-Imam Malik Allah ya masa rahama a ce an yi aure babu maganar sadaki sharadin kenan ma babu sadaki to kuma kaga auren sadaka haka yake saboda ka za a turo maka yarinya cayan baka sadaka kawai ba ma maganar sadaki to Imam Malik ya ce wannan auren babu shi wa thani yasihhu wa yajibu mahrul misli to akwai malaman da suka dan yi sassauci kamar al-Imam Shafi'i da al-Imam Abu Hanifa suka ce idan aka daura auren da sharadin babu sadaki to auren yana nan amma dole sai an bada sadakin shi al-Imam Malik yana cewa babu ma auren tunda sharadin babu sadaki akan sa aka kulla auren shine Ibn Taymiyyah ya ce wal qawlul awwalu ashbahu bin nass wal qiyas as-sahih fahimtar Malik ita ce tafi dacewa da nassi tafi dacewa da ingantaccen kiyasi fahimtar al-Imam Malik me fahimtar al-Imam Malik a daura aure akan babu ma maganar sadaki al-Imam Malik ya ce babu ma auren kuma wannan shine gaskiya babu ma auren babu wanda Allah ya halatta masa yayi aure ya auri mace wanda za ta kyautar da kanta kawai ta ba da kanta gare shi in banda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to akwai da yawa mutane da ke ganin wai me yasa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a masa iyaka ba dan wannan gefen ne kafirai suka rike a matsayin shubha na faɗin maganganun banza ga manzon Allah da maganganun na batanci kuma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya kare manzonsa saboda ka duk batancin da mutum zai yi ba zai iya nakasa annabi ba darajar manzon Allah karuwa take har tashin kiyama amma babu shakka akwai hikima ya kamata mu san da wannan akwai hikima me yasa saboda shi da kansa Allah ya faɗa mana a cikin alqur'ani a wurare daban-daban yace idan ya hukunta abu wannan hukunci akwai hikima kasan kuma Allah ya fi kowa ilimi misali a suratul nisa'i aya ta 50 Allah ya ce wa man ahsanu minallahi hukman wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinu na'am suratul maida ko wa ya fi Allah kyawun hukunci inji Allah da kansa dan haka duk wani da kake ganin wai zai iya zama ya tsara doka wallahi babu wanda zai tsara doka irin na Allah babu shi tambaya ma Allah yayi wa yafa Allah kyawun hukunci ta amma ba kowa ya yadda ba saboda haka yasa Allah ya ce liqaumin yuqinun ga mutanen da suke da karfin imani kaga ba kowane ma musulmi bane dan haka zaka samu musulmi ma yana shakkan hikimar Allah yana shakkan adalcin Allah amma ba musulmi kirki bane sai musulmi mai yaqini shi sa Allah ya ce liqaumin yuqinuna ga mutane masu karfin imani idan kana da imani mai karfi kai ka san babu wanda ya kai Allah iya tsara hukunci babu kuma a suratul mumtahina aya ta 10 Allah ya ce zalikum hukumullahi yahkum bainakum, sai ya ce wallahu alimun hakimun. Wannan hukunci ne na Allah da ya tsara a tsakaninku, kuma wajibi ne ku sani Allah masani ne, Allah mai hikima ne. Allah masani ne, Allah mai hikima ne. Har ma a surar fitti ne yake tambaya alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, tambaya yake amma sai masu imani suke gaskanta wannan. To saboda haka idan Allah ya ce mu mabiyan annabi matanmu su kai hudu, shi manzon Allah kuma matansa su wuce hudu, akwai hikima ko babu? Babu shakka akwai hikima. Dalili, saboda annabawa mutane ne, amma ƙarfin halittar su ba ɗaya da namu ba. Annabawa mutane ne, amma babu shakka ƙarfin halittar annabawa ba irin tamu ba ce. Me dalili? Saboda Allah ya tsara halittar annabawa tsari na musamman. Saboda me? Saboda iya ɗaukan saƙo daga nesa. Iya ɗaukan saƙo daga nesa. Ai in ka duba hatta wayoyinmu, ai ƙarfinsu ba ɗaya ba ne ko? Telefon ɗinmu. Ai kowane telefon yana iya sadar da magana, amma wani telefon ɗin ya fi wani. Kuma idan aka saukar da nauyin da ke kan wata wayar, a kan wata wayar, wannan wayar fashewa za ce. Ai mun yadda ta gefen waya. Amma ta gefen mata fa ce kai ai bai ba. Wallahi halittar mu da ta annabawa ba ɗaya ba ce. Jin mu da na annabawa ba iri ɗaya ba ne. Ganin mu da na annabawa ba iri ɗaya ba ne. Ƙwaƙwalwar mu da ta annabawa ba iri ɗaya ba ce. Amma fa mutane ne, asalin halittar babu shakka mutane ne, amma Allah ya musu kwaskwarima, ya ƙara musu ƙarfi, ya ƙara musu ƙarfi ta wajen ji da gani da tunani. A ce maka Allah ya tattara ilimi mai yawa ya zuba a kan manzon Allah. Ƙwaƙwalwar ba irin tamu ba ce. To saboda haka yasa halittar ma ba irin namu ba ne. Misali da zai gwada maka, kafiran ma da suke sukan manzon Allah, abin mamaki wa ana samu akwai kiristoci? Kuma wannan maganar ma tana Bible, tana Bible, domin ba wai daga kan Annabi Muhammad ba ne sa'an da aka yi kenan. Da a ce daga kan manzon Allah ne ya yi mata fiye da hudu, to sai ta shan suka. A gashi nan a Bible yana littafin King, sura ta 11 aya ta 1 zuwa 4 ko? Inda suke magana game da Annabi Suleiman. And he had 700 wives. Wannan daga Bible ne, ba wai Qur'ani ba ne. He had 700 wives, suka sa princes, and 300 concubines. Kaga Annabi Suleiman bayaninsu yana da mata 700, yana da kuyangi 300, nawa kenan? 1,000. Wannan yana Bible. To me yasa Annabi Suleiman zai mata 1,000? Yanzu idan kai ne aka ce ka auri mata 1,000, kafin ka zagaye gidan wata ina ganin ma sai ta tsufa. Mata 1,000. Amma kai ka sani tunda Annabi Suleiman yayi, ai mun kaga musulmai ne. Kuma Bible ba namu bane. Allah dai ya ce mu gaskanta littafai da aka saukar, amma ba a ce Bible ba ko? Amma duk da haka tunda magana ta dace da gaskiya ba masu kanta. Idan aka ce Annabi Suleiman ya yi mata 1,000, ba abin mamaki ba ne. Me ya dalili? Saboda ƙiran halittarsa ba irin tamu ba ce. Ƙiran halittarsa ba irin tamu ba ce. Wannan shi yake nuna maka cewar Allah tabaraka wa ta'ala yana da ni'imar da yakan yi mabayi a duniya. Ni'ima da yake mabayi a duniya, kuma har yanzu ma za ka iya gani. Har yanzu za ka iya riƙa gani. Za ka ga wani abin mamaki Allah ya ba shi ƙwaƙwalwa wanda ta saba ma irin na mutane. A yanzu haka ana iya samu. Saboda haka in ka buga lissafi kaza da kaza a sakan guda zai baka amsa. Kuma ga shi kansa ba kwamfuta ba ne. Ƙwaƙwalwarsa irin taka ne, ba mamaki ma an ka dube shi mummuna ne. Ka ma fi shi kyawun ƙira. Amma Allah ya masa kyautan da kai baka da ita. Ashe mun yadda cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da hikima, yana da ilimi cikin halittansa. Saboda haka ba mu da iko mu ce wa Allah ga irin dokan da zai yi. Allah da yake halitta shi ya san dokar da ta dace da kowane halitta. Abinda zai gwada muku cewa da an takaita auren mata hudu ga manzon Allah da annabi ya wahala, babu shakka gaskiya ne. Ta ina za mu gane? Ka dubi ayar da kyau, wannan ayar da muka karanta ka dube ta da kyau, abinda Allah madaukake ya faɗa a ƙarshenta. Me Allah ya ce? Likai la yakuna alayka harajun, likai la yakuna alayka harajun, saboda kada a samu kunci gare ka ya kai Muhammad, kada a samu kunci ga annabi Muhammad. Shi yasa aka halatta masa waɗannan auren. Ayar Al-Qur'ani ta tabbatar mana ashe inda an takaita babu shakka da manzon Allah ya samu kunci. Likai la yakuna alayka harajun wa kana Allahu ghafurur rahima, kuma Allah ya kasance mai yawan gafara, Allah ya kasance mai yawan jinkai. In mun dawo Sahihul Bukhari, wanda annabi ya bada misalin haka kamar ya tabbatar mana abinda ma yazo a littafin Bible din, domin wannan labari na annabi Suleiman annabi Muhammad ya tabbatar da shi, amma ta wani tsari. Labarin da manzon Allah ya bayar ya ce qala Suleiman bin Dawuda, annabi Suleiman dan annabi Dawud alaihi salam ya ce la'atufunna al-laylata ala sab'ina imra'a, annabi Suleiman ya ce a daren nan, wannan shine ma abin da ya kamata ka lura da shi. Manzon Allah yake bada labari, kuma hadisin yana ina? Yana Sahihul Bukhari, yana Sahihu Muslim, hadisi muttafaqun alayhi. Manzon Allah ya ce annabi Suleiman ya taba cewa lallai ne a daren yau zan yi jima'i da mata 70, haka annabi Suleiman ya faɗa, a dare guda zan yi jima'i da mata 70. Akwai riwaya da ta zo kuma tana Sahihul Bukhari mu'allaka, babu man talaba alwalada lil jihadi. Manzon Allah ya ce 90 imra'a, a wancan riwaya ya ce 70 imra'a, zai jima'i da mata 70. A riwaya ta biyu zai jima'i da mata 90. Sannan akwai riwaya ta uku 100 imra'a, zai jima'i da mata 100. Ka dauka ma mafi karanci mata 70. Wani dan adam ke iya jima'i da mata 70 a dare guda? Sai ka san abu ne wanda ba zai yi ba. Amma kiran halittansu ba irin namu ba ne. Saboda haka annabi Suleiman bai dauke shi a matsayin wani abu ba. Abinda yasa yake sanya jima'i da mata 70, yana so talidu kullu imra'atin minhunna gulaman, kowace mace ta samu ciki a rana daya, wato duka matan nan su dauki juna a rana guda, su haihu a rana guda, kaga za a haifa masa yaya 70, ko riwaya ta biyu yaya 90, ko riwaya ta uku yaya 100. Idan aka haifa masa waɗannan yara za su tashi a lokaci guda. To da sun girma sun zama sojojin musulunci, annabi Suleiman zai taurinka tafiya da su yaƙi. Idan yaƙi ya rikice aka rasa yadda za a yi a samu galaba, to waɗannan yaran su zai kira ya tura. Saboda waɗannan yara ka gaba za su saba mishi ba, tunda ‘ya’yansa ne, shi mahaifinsu ne, zai fi samun gamsuwa game da yaran fiye da waɗancan sojoji nashi. Hadisin nan yana Sahihul Bukhari. Akwai babu qaulir rajuli la tufanna al-laylata ala nisa'i, hadisi na 2242, da kuma Sahihu Muslim yana babu istisna'i, hadisi na 6654. Saboda haka idan aka ce annabi Muhammad Allah ya halatta masa auren mata da yawa, a matsayinka na mumini ka gaskanta, kar ma ka samu shakka. Me yasa? Saboda halittar manzon Allah ba irin tamu bace. Allah yana da hikima, Allah yana da sani. Da yake halittar annabi Muhammad halitta ce da an mata kwaskwarima, ya zama idan aka yi mana adalci, adalcinmu shi ne mata hudu. Shi manzon Allah sai aka bashi a hudu ba a yi adalci gare shi ba. Allah ya sa mu gane. saboda kirarsa ba ɗaya bace, kiran halittansa ba ɗaya bane da namu. Akwai ma hadisin Anas da yake magana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kewaye matansa kaf a dare guda. Wannan shi yake gwada maka ƙarfin da Allah ya ba mu Annabi Muhammad, ba shakka daban ne da irin ƙarfin da Allah maɗaukaki ya ba mu. To akwai hikima ta wajen yawan mata waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta ma Annabi Muhammad da kuma sauran annabawa, ba shi kadai ba, duk wani annabi da ka ji an ce ya yi mata da yawa, akwai hikima, hikimomi ma da yawa, ba ma hikima ɗaya ba. Kaga dai amsa guda ta gamsar ƙiran halittarsu ba irin ɗaya da namu ba. Allah ya musu ƙiran halitta ta daban, saboda ka yi sa sha'awarsu ma ba irin ɗaya da namu ba. To bare akwai hikimomi ɗin wanda Ibnu Hajar ya ƙirga su, ya ƙirga waɗannan hikimomi a Fathul Bari, yana mujallar na tara shafin 115, sai da ya ƙirga hikimomi da ta sa aka shar'anta yawan mata ga annabi, ya ƙirga sun kai 10. Ya ce na ɗaya, an yuksira man yushahida ahwalahul batina fa yantafi indaha ma yadhunnu bihil mushrikun min annahu sahirun. Ka san lokacin da Allah ya aiko Annabi Muhammad, kafirai sun ce matsafi ne. Idan aka ce mutum matsafi ne, to ba shakka duk wanda yake zama da shi zai ga akwai wani lokaci da yake keɓanta saboda sihiri ɗin, ko da yana da wani ɗaki da yake tsafin wanda baya son kowa ya shiga, ko ko akwai ƙulla-ƙullan da yakan yi ya ɗaura, don haka ba wanda zai gani. To sai Allah ya ce ma annabi ka auri mata da yawa, saboda me? Waɗannan matan kowace za ta ba da labari, shin Muhammadu masihirci ne? Idan ma akwai layar da yake ɓoyewa a jikinsa, ai idan ya zo kwanciya da matarsa za ka gani ko? Idan ma akwai laya, idan akwai wata tsatsuba matan za su gani. Idan akwai ɗakin da ba mai shiga sai annabi Muhammad a gidansa, matan za su gani. Saboda haka sai Allah ya shar'anta masa, ya halatta masa ya auri mata da yawa, saboda waɗannan mata kowace za ta ba wa jama'anta labari, kai fa Muhammadun nan mutum ne, ni ban ga wani abu na daban game da shi ba. To kaga kenan yawan matan ya samar da fa'ida. Amma idan aka ce matarsa ɗaya ne, kamar misali yadda ya rayuwarsa da Khadija, da a ce haka manzon Allah ya rayuwar hankalci, kaga ana iya cewa akwai wani sirri wanda Khadija ce kaɗai ta sani, kuma gashi ta rasu. Saboda haka yasa babu wanda zai gano sirrin nan na manzon Allah. To sai zama ba ita kaɗai ba ce. Ibn Hajar ya ce kaga anan an samu hikima. Na biyu, litasharrafa bihi qaba'ilul arabi bi musaharatihi fihim. Saboda duka ƙabilun larabawa su samu darajar kasancewar surukai ne ga manzon Allah. Annabi bai taƙaita surukuntansa ga danginsa shi kadai ba, sai aka ƙara faɗaɗa fa'idar yanda wasu ƙabilu ma za su samu albarka wanda Allah ya sa marayuwar manzon Allah. Na uku, liziyadati fi ta'allufihim lidhalika. Wannan yana daga cikin babu shakka hikimar da malamai suka fi bayyanawa a littafai, saboda a zahiri saboda ya bayyana. Wato abinda ya sa annabi yake yawaita aure, saboda ya ƙara haɗa soyayya a tsakanin musulmai. Kuma haka ne, saboda haka yasa zaka ga ya aure yarinyar Sayyidina Abubakar, ya aure yarinyar Sayyidina Umar, shi kuma Sayyidina Umar fa ya aure jikar manzon Allah, Sayyidina Usman fa ya aure yaran manzon Allah, Sayyidina Ali ya aure, haka ya zama suna kai matsakaninsu. Me yasa? Saboda shiddati ta'allufihim lidhalika, a samu danƙon zumunci wanda saɓani, wanda zai iya kai ga a samu ɓaraka, ba zai kasance a tsakaninsu ba. Sannan liziyadati fi taklifi haisu kullifa Allah yashghalahu ma hubiba ilayhi min hunna an al-mubalagha fi tablighi. Wannan ma shi yake nuna maka mu'jizar manzon Allah, saboda babu wanda ya kai shi ibada, babu wanda ya kai shi ibada, babu shakka. To amma duk da haka, duk da yawan matan nan kuma bai bar kowace mace bai na ba ta haƙƙinta, sannan kuma ba su sa ya yi rauni ta wajen bautar Allah ba. Kaga wannan ya isa ya sa mutane su gane wannan mutumin babu shakka mai gaskiya ne. To sannan li taksura ashiratuhu min jihati nisa'ihi, a samu wato danginsa su yi yawa. Idan dangin annabi suka yi yawa, to kaga kenan masu bashi kariya za su yi yawa. Idan ka fito ta wata ƙabila kana nufin za ka takali manzon Allah, wani da yake ƙabilan zai ce ka gani annabi surukina ne, ba zan kyale ka ba, ko da addininsu ɗaya. To akwai hikima ta nan. To sannan kuma naqlul ahkami shar'iyya, idan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce matarsa ɗaya ne wanda zai ba da labari game da ilimi da annabi ya karantar a cikin gida, kaga ita kadai ce tana iya samun mantuwa, saboda haka dokokin Allah suna iya bacewa. To sai Allah ya yawaita matan manzon Allah, saboda haka ita wannan matar in ta manta wancan ba ta manta ba. Don haka ya sa rayuwar manzon Allah ta cikin gida aka riga aka santa, saboda matan annabi sun riga sun isar da labari abinda ya tabbata na ibadar da manzon Allah yake ko ilimin da ya karantar. To sannan na bakwai al-ittila'u ala mahasin akhlaqihi al-batina, gano halayen annabi na ɓoye. Sai an zauna da mutum aka yi sanin halinsa, to sai ya zama annabi da ya zauna da mata, matan sun sani babu mutum kamar manzon Allah, saboda yanayin zaman da suka yi da shi, musamman da yake mafi yawansu zaurawa ne, sun yi aure a wasu gurare kafin masu auri manzon Allah. Wasu ma sun zo gidan annabi da yara da girmansu, kamar Ummu Salama, tunda ɗanta ne ma ya ƙulla aurenta da manzon Allah. To akwai waɗanda sun zo da yara manya gidan, saboda haka sun zauna da mutane, sai kuma gashi suka zauna da manzon Allah. Kamar misali Safiya, da can tana ƙabilar Banu Isra'ila ce, ba Yahudiya a da. Allah ya nufe ta bayan yaƙin Khaibar, ta zama matan manzon Allah. A yaƙin Khaibar an kashe mahaifinta, an kashe mijinta, an kashe manyan ƴan uwanta, kaga tana cike da ɓacin rai. Amma da ta auri manzon Allah, wannan tunanin da ya ɓace mata, saboda ta gamu da ɗan adam da babu kamar shi. A ce matar da an kashe babanta, an kashe mijinta, kuma ta auri manzon Allah, ba ta kuma sha'awar wancan rayuwa, ba abin da take fata illa ta mutu tare da annabi Muhammad. To kaga kenan wannan shi yake nuna matan nan sun ga halayen annabi masu kyau na ɓoye, wanda babu wanda ya san su sai wanda ya kusanci manzon Allah. Saboda haka yawan matan, yawan waɗanda za su ba da shaidar halin kirki ga annabi Muhammad, duk inda aka samu mutum ya tara mata da yawa, to in ba hankali aka yi ba, ƙarshe sai an samu wanda za ta mai duka, a ce yau ya auri 10, gobe 20, jibi 30. Amma manzon Allah, ka taɓa jin wanda ta rena shi? Har zuwa yau kowace tana ba da shaidar babu mutum kamar manzon Allah. Kaga ashe hikima ce da ta sa annabi ya auri mata da yawa, saboda me? Saboda waɗannan mata za su ba da shaidan ƙwarai gare shi. Amma idan auren ba na ƙwarai ba ne, kamar tunda mu an haramta mana mu yi fiye da huɗu, ka samu wani ya tara mata 30-40, wallahi ba zaman lafiya suke ba, sai ta ba da shaida wani azzalimi ne. Saboda Allah ya sani mata huɗu kaɗai ɗan adam ke iya riƙewa. Allah ya sani, saboda haka ya sa ya tsaye da shi a nan. Duk mutumin da ya haura nan, ka tabbata azzalimi ne, babu shakka azzalimi ne. Don haka sai an samu saɓani a tsakanin shi da matan, amma shi manzon Allah ba a taɓa samun saɓani ba, sai dai yabo da nuna ƙauna ga manzon Allah. Sannan kharqul adati lahu fi kasratil jima'i ma'a taqallul min al ma'kuli, wanda shi yake nuna mu'jiza manzon Allah. Kaga kenan tunda matansa da yawa, babu shakka jima'insa dole ya kuna mutane, amma kuma in ka dubi abincinsa fa kuma kaɗan, sai zama akasin tunanin mutane. Idan mutum ya zama mai yawan jima'i, dole zai zama mai yawanci. Amma shi manzon Allah abincinsa kaɗan, kuma bai hana shi ibadarsa ba. Kaga wannan duka yana dada tabbatar maka da gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar ya ce, sannan akwai sahibi shifa'i min taqsisihinna wal qiyami bi huquqihinna, wato cewar annabi sallallahu alaihi wasallam duk yawan matan nan babu matar da manzon Allah ya tauye haƙƙinta, sannan babu matar da annabi sallallahu alaihi wasallam bai kiyaye mata bukatunta ba. To wannan shi yake nuna rayuwarsa ta bambanta da namu. Abu na biyu, babu shakka wannan ya tabbata khususiya gare shi, saboda haka duk wani malami na sunna zai tabbatar maka auren mace fiye da hudu ya tsaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sannan a ce na biyu, mace ta kyautar da kanta ga wani baya halatta sai ga manzon Allah. Don haka Imam al-Bagawi ya ce, wa kana nikahu yanqidu fi haqqihi bi ma'anal hiba min ghairi waliyin wala shuhudin wala mahari. Shi annabi, idan mace ta zo ta ce na ba da kyautar kaina, to halal ne, aure ya inganta. Wannan ayar abinda take karantar da mu kenan. Kuma babu waliyi, babu shaida, babu sadaki. Idan mace ta ce na ba ka kyautar kaina, to ba a maganar waliyi, ba a maganar sadaki, ba a maganar shaidu, auren ya tabbata. Da ta kawo kanta gaban manzon Allah, shikenan Allah ya ce ya halata. Ibn Qudama al-Maqdisi al-Litafi al-Mughni a mujallada 7 shafi na 340 yace, fa amma nikahun nabiyyi bi ghairi waliyin wala wa ghairi shuhudin fa min khafa'isihi fi nikahi. Shi annabi, idan ya tashi aurensa ba a buƙatar waliyi, ba a buƙatar shaidu. Me yasa ba a buƙatar waliyi? Saboda manzon Allah shine waliyin kowa. To ya za a yi wani kuma ya walice shi? Babu. Saboda haka bai da buƙatar walitaka. Ba a buƙatar shaidu, saboda manzon Allah yana da shaidar Allah. Shi ya zo mana da addinin gaba ɗayansa. Kaga kenan mara gaskiya ba zai ma zo da wannan aikin ba. To me yasa dama ake samun shaidu? Ana samun shaidu ne saboda me? A kawar da gardama. To wace gardama za a yi da manzon Allah? Don haka ba a buƙatar shaidu. Manzon Allah baya buƙatar waliyi, amma ana buƙatar sadaki. Shi yasa aka samu sadaki a auren manzon Allah. An samu sadaki, annabi ya ba da sadaki idan zai auri mace, amma ba duka ba ne. Idan mace ta zo ta ce na kyautar da kaina, to Allah ya ce auren ya ƙullu. Saboda haka wannan auren baya buƙatar sadaki. To banda annabi babu mai ikon yi wannan auren. Haka nan Ibn Abdulbarri a Kitabul Istizkar a mujallar 5 shafi na 408. Ibn Abdulbarri ya ce, ajma'a ulama'ul muslimin, malamai sun haɗu ala annahu la yajuzu li ahadin an yata'a farjan wuhiba lahu. Idan aka yi wa mutum kyautar mace, haram ne ya karɓa duna raqabatihi, wa annahu la yajuzu lahu wad'un fi nikahi bi ghairi sadaqin musamma. A ce maka an kulla aure babu sadaki, to jima'i a wannan auren haramun ne har sai an yanka wannan sadakin, dainan aw naqdan, ko dai auren ya zama na bashi ko kuma ya kasance an biya kuɗin atake, saboda babu laifi a yi auren bashi. Wa annal mufawwada ilay la yadkhulu hatta yusammiya sadaqan. Duk malamai sun tabbatar da idan aka kulla aurenka ba a ambaci sadaki ba. To bai kamata ka tara da wannan matar ba sai ka yanka mata sadaki. Fa in waqa'a ad-dukhul fi dhalika lazima fihi sadaqul mithli. Idan har ta kai ga kai jima'i da matar da aka daura maka ita ba a ayyana sadaki ba, to sai a dubi sa'o'inta. A dubi sa'o'inta nawa ne sadakin auren su, sai a gaya maka, sai ka biya. Kaga dai ya gwada babu wanda ke da ikon ya aure ba sadaki sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To sannan kuma ga wata ka'ida ta auren manzon Allah har yanzu. Me Allah ya ce mana?
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عجلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما.
Wata ka'ida ta uku game da auren manzon Allah. Ka'ida ta uku shi Allah ya saukar da rabon kwana. Manzon Allah bai bukatar wannan. Bai bukatar wannan rabon kwana. Abinda ayyana take karantarwa kenan, Allah ya ce ma annabi turji man tasha'u. Kana iya jinkirta matar da kaga dama min hunna daga cikin su. A jinkirta ta ba yanzu ake bukatar ta ba. Wa tu'wi ilayka man tasha'u sai ka jawo wacce kaga dama daga cikin matan naka. To kaga maganar rabo kuma ya faɗi. Saboda haka ce wance jira sai bayan sati biyu. Wannan annabi yana da iko haka. Banda manzon Allah ba mai iko. Wa man ibtagaita mimman azalta. Allah ya ce kuma ma matar da kake da buƙatar ta bayan ka rabu da ita. Misali an zo an kwana da ita. Saboda haka sai annabi yana buƙatar ta. Fala junaha alayka babu laifi gare ka an taruddaha ila firashika. Misali wannan matar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana da ita wannan ranar. Saboda haka sai Allah ya ce idan kana buƙatar ta ƙara kwana ba laifi. Shine ma'anar abinda Allah ya ce mimman azalta fala junaha alayka. Kaga kenan tabdilan lahu ala sa'irir rijal. Wannan ya samu bambanci da sauran mutane. Sai Allah ya ce zalika adna an taqarra ayunuhunna wa la yahzanna. Wannan shine mafi dacewar abinda zai sa idanunsu su samu nutsuwa, sannan kuma ba za su samu bacin rai ba. Wa yardayna kuma da su yarda bima ataitahunna kulluhunna, abinda ka ba su dukkansu. Saboda me? Allah da ikonsa ya san sha'awar matan annabi ba ɗaya ba ne. Kuma haka ne, ba ma matar manzon Allah ba, su mutane ƙarfin sha'awarsu ba ɗaya ba ne. Ƙarfin sha'awar mutane ba ɗaya ba ne. To sai Allah ya yi wannan hukunci saboda me? Matan annabin sha'awarsu ba ɗaya ba ce. Ai, kaga ga abin da annabi ya faɗa a cikin ayan. Ya ce wa yarbaina bima ataitahunna kulluhunna, za su yarda da abin da ka ba su baki ɗayansu. Allah ya ce za su yarda. Ai, kaga matan annabi har suka ƙare, har suka gama mutuwa, babu matar da ta ce ba gaskiya ba ne. Ta yarda da wannan hukunci, babu shakka, wannan shi ne adalci na Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, kuma Allah yana sanin abin da ke cikin zukatanku. Wa kana Allahu aliman halima, kuma Allah ya kasance masani, Allah ya kasance mai dauriya. Allah ya kasance mai dauriya, za a saba mishi amma sai Allah ya daure. To Aisha, Allah ya kara mata yarda, ta ba da labari. Tace kuntu agaru alallati wa habna anfusahunna li rasulillah. Ni da ina kishi game da matan da suke kawo kyautan kawunansu ga manzon Allah. Ka san idan mutum ya samu alkhairi, gani yake kaman samun shi yana da sauki, abu ne mai sauki. Saboda haka ita Aisha har ma tana mamaki, ya za a yi mace ta zo ta ce na yi maka kyautar kaina. Saboda me? Saboda ita ta riga ta kwashi garabasa, ba ta san abin yana da wahala ba. Samun mutum irin annabi ba ƙaramin rabo ba ne. To amma tun da ta riga ta samu fa, ta saki jiki, har ma kishi ke samun ta, take cewa za a yi mace ta zo ta ce na kyautar da kaina, ba ta ma tunanin kunya. Ai, wanda ke fatan ya samu tsira, bai kunya bai hana shi. Tahabul mar'atu nafsaha har ma mace ta bada kyautar kanta ga namiji, to sai ga Allah ya saukar da aya a gidan. Turji man tasha'u minhunna, Allah ya ce an baka damar ka jinkirta matar da kaga dama daga cikinsu. Wa tu'wi ilayka man tasha, Allah ya baka damar ka jawo matar da kaga dama daga cikinsu. To da wannan ayat ta sauka, in ji Aisha, lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya, sai ta ce wallahi ma ara rabbaka illa yusari'u laka fi hawaka, wallahi ya rasulullah, ni ina ganin duk abin da kake so dama Allah yana kallon zuciyarka kawai sai halatta. In ji Aisha, saboda ta ga abin da ya dace kawai sai Allah yi, kuma gaskiya ne, saboda duk abin da zai kwantar da hankalin manzon Allah nan take Allah yake hukunta shi. Idan annabi bai samu kwanciyar hankali ba, ya za a yi isar da saƙon Allah. Saboda haka Allah yana kyautatawa ga annabi Muhammad, duk abin da zai zama kwanciyar hankali gare shi sai Allah ya hukunta shi. Wato Allah yana tabbatar maka da manufarka bila ta'akurin, babu jinkiri. Duk abin da annabi ke sha'awa sai Allah ya tabbatar da shi, ba a jinkirtawa. Hadisin nan muttafaqun alai, yana sahihul Bukhari da kuma sahihu Muslim. To don haka yasa sai malamai suka gane ashe wata ka'ida ce muka samu anan, babu rabon kwana ga annabi Muhammad, babu rabon kwana, domin abinda ayin take karantarwa kenan. Kamar misali al-Imam al-Bagawi a littafin Ma'alim at-Tanzil tafsirin sa yace fa ashharul aqwali annahu fil qasm bainahunna, mafi shahara fassaran wannan aya da aka yi, abinda malamai suke tabbatarwa Allah ya saukar da ayan nan game da rabo ne a tsakanin matan manzon Allah. Wa zalika anna taswiyata bainahunna fil qasm kana wajiban alayhi, da farko dole ne ga annabi ya raba komai a tsakanin matan shi, dole ne. Falamma nazalat hadhihi al-ayatu, amma a lokacin da Allah ya saukar da wannan aya, daga lokacin saqata anhu sayra bankwana ya fadi, wa sara al-ikhtiyaru ilayhi fihinna, saboda ka ba magana rabon kwana, zabi yana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma ba shakka akwai dalilai waɗanda suke nuna cewar da farko rabon kwana dole ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Allah ya wajabta shi a kanmu. Saboda akwai hadisinta da kuma hadisin Abu Huraira, waɗannan hadisai guda biyu. Na farko hadisinta ta ce kana rasulullahi yaqsimu linisa'ihi faya'dil, Aisha ta ce babu shakka annabi da yana rabo a tsakanin matansa, kuma annabi yana adalci. Saboda ka komi zai raba, komi sai annabi ya raba a tsakanin matansa. Kuma zai ce Allahumma hadha qasmi fi ma amliku, ya Allah kaga wannan rabona ne ta abin da na iya mallaka, fala talumni fi ma tamliku wala amliku, Allah karka zarge ni game da abin da kai ka mallaka ni ban mallake shi ba. Hadisin yana littafin Ashabus Sunan, sai dai kusan kowane malami da irin riwaya da ya kawo. Kamar misali a riwayar al-Imam Tirmidhi, annabi ya ce Allahumma hadhihi qismati fi ma amliku, ya Allah wannan rabo ne da nayi ta iya abin da zan iya mallaka. Akwai riwaya da ta zo fala talumni fi ma tamliku wala amliku, karka zarge ni da abin da kai ka mallaka ni ba mallake shi ba. Hadisin babu shakka ya inganta, hadisin ya inganta. Don haka kaga ya nuna cewa da farko rabon kwana, rabon al'amura ga annabi shi ma dole ne. Amma daga baya da Allah ya saukar da wannan aya, sai aka goge ba dole ba ne. Allah ya bar zaɓin ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamu Nawawi ya faɗa a sharhu sahihi Muslim, ya ce wa hadha yastadillu bihi man yaqulu kana al-qasmu wajiban 'ala an-nabi bayna azwajihi fi ad-dawami. Akwai malaman da suke ganin rabon kwana ya wajaba ga annabi, ba taɓa goge shi ba. ba taba goge shi ba Allah dawami akwai malaman da suke ganin haka saboda haka suna daukan wadannan hadisai suna tabbatar da wajibcin rabon kwana ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li ashabina wa jahani ahaduhuma hadha wa sani sunna sai yace to ga malaman mu fahimta ta cewar rabon kwana sunna ce ga manzon Allah wannan fahimta ta fi karfi ya hamiluna hadha wa qawluhu wan hadisin da duka ga an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi rabo ga matansa yakan ce to Allah nayi nawa rabo karka kama ni da abin da kai ka mallaka ni ba mallake shi ba kaga wannan ya nuna cewar Annabi yana rabo din to abinda malamai suke fahimta alal istihbab wa makarimul akhlaqi wannan yana matsayin mustahabi ne wannan yana matsayin mustahabi ne wa jamilul ishra saboda haka ita wannan ayar gashi Allah ya saukar da ita yace ma Annabi ka jinkirta matar da kaso ka jawo wanda kaso amma duk da haka manzon Allah bai yi hakan ba sai ya zamanto Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi rayuwarsa shi yasa har aka zo jinya a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam jikinsa ya mar tsanani ana daukan sa yau a dauke shi daga gidan wannan akai gidan wancan gobe daga wancan akai wancan amma da jikin Annabi yayi nauyi sai ya tara matan sai ce ina son ku yi hakuri ku banni a gidan Aisha kaga sai da ya nemi izinin su da yayi aiki da wannan fa kaga ba maganar izinin su umurni kawai zai ba su ce ani anan zan zauna amma sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin tsarin rabon kwana din amma duk da haka da jiki ya tsananta sai da ya nemi shawarar su sai da ya nemi ra'ayinsu ya ba su hakuri kafin ne ya zauna a gidan Aisha inda Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ransa hadisi na biyu shine hadisin Abu Huraira man kanat lahu imra'atani duk wanda yake da mata biyu famala ila ihdahuma sai ya karkata ma ɗaya daga cikin matan ja'a yawmal qiyamati wa shiqquhuma ilun zai zo a kiyama rabin jikinsa yana karkace wannan shi ya nuna cewar zai tashi da kamar wato cuta na shan inna musabun bida'il faliji shi ake kira ashalal duk mutumin da yana da mata biyu zai rinjayar da ɗaya a kan ɗaya to ya kwanda shirin cewa zai tashi a lahira da alamar da mutane za su iya ganewa hadisin nan ingantacce ne yana sahihu Abi Dawud hadisi 2133 kuma wannan shine abin da ke faruwa za ka samu mutum yana da mata biyu saboda haka sai aje guda a karkara saboda uwar yara ce amarya kuma fa ita ce ake ajewa a birni saboda ita ta fi dacewa da zamani wancan abinci irin na ƙauye ya ishe ta wannan ko duk kayan daɗi na birni za a kawo mata ku kaga dai ba a yi adalci ba abinda shari'a ta ce ko dai ka haɗa su gaba ɗaya ko ka mai da su duka gida ko dukkansu a dawo da su Abuja ko kuma a mai da wannan ita ma ta koma ƙauye idan mutum yana so ya kai labari kenan domin Annabi ya faɗa a lahira alamarin ba kyau akwai riwaya da ta zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahu imra'atani yamilu li ihdahuma 'ala al-ukhra idan mutum yana da mata biyu ya karkata ma daya ja'a yawmal qiyamati ahadu shiqqayhi ma'ilun kaga kamar wancan riwaya ta Abu Dawud sannan akwai riwaya Tirmidhi idza kana inda ar-rajuli imra'atani idan mutum yana da mata biyu falam ya'dil bainahuma bai yi adalci a tsakaninsu ba ja'a yawmal qiyamati wa shiqquhu saqiqun a wannan riwaya ta Imam Tirmidhi mutum zai tashi a kiyama rabin jikinsa ya fadi ba a ce ya karkace ba rabin jikin ya fadi sannan akwai riwaya da ta zo man kana lahu imra'atani yamilu li ihdahuma al-ukhra ja'a yawmal qiyamati ahadu shiqqayhi ahadu shiqaihi ma'ilun can kuma shiqquhu ma'ilun daya daga tsagunsa saboda haka yana iya zama gefen dama yana iya zama gefen hagu amma dai akwai gefe daya da zai fadi idan mutum ya fita a filin hisabi sannan akwai riwayar al-Imam an-Nasa'i idza kana inda ar-rajuli imra'atani fa lam ya'dil bainahuma jaa yawm al-qiyamati wa shiqquhu saqitun saqitun da ma'ilun wadannan duk sun tabbata a hadisin manzon Allah akwai riwaya kuma da ta zo ta Ibn Majah man kanat lahu imra'atan yamilu ma'a ihdahuma 'ala al-ukhra jaa yawm al-qiyamati wa ahadu shiqqayhi saqitun to sai abu na hudu wanda ayoyin nan sun tabbatar mana shine auren kyauta kaga auren kyauta babu shakka hususiya ce ga manzon Allah hususiya ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi izini ga manzon Allah idan aka samu wata mace ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah nayi maka kyautar kaina Allah ya ce to ya halatta annabi ya karba kuma matan sun zo ba shakka suna da yawa da akwai Khawla bintu Hakim as-Silamiyya ta hadisin Urwatu bin Zubair yana cewa kana min allati wa habna anfusahunna lin-nabi Khawla bintu Hakim tana cikin matan da suka kyautar da kawunan su ga manzon Allah kuma da can matar Usman bin Maz'un ce matar Usman bin Maz'un Usman bin Maz'un ya sha nono ɗaya da manzon Allah sannan akwai hadisin Anas inna imra'atan atat an-nabiyya fa qalat lahu inna li ibna fa zakarat min jamaliha wata mace ta zo ga annabi a hadisin Anas take yi masa tallan yarta tace ya rasulullah ina da wata ya kai kyakkyawa ce zakarin min jamaliha ta dinga bayanin kyan yarta fa'asartuka biha na fifita ka wato na zaɓe ka kai ne ka fi dacewa da ita wannan yatawa saboda kyanta sai manzon Allah ya ce kad kabiltuha na karba to amma maimakon ta yi shuru da yake tana da yawan surutu fa lam tazal tadhkuru tana ta bayyana kyan yarinyan can a ƙarshe sai ta ce lamtus da uƙaf ba ta taɓa ciwon kai ba sai manzon Allah ya ce la haji talifi fi ibnatiki ba ni da buƙatar yarki to kaga da ta yi haƙuri magana farko da ya fi mata hadisin isnadin sai na da kyau yana al-musnad kuma al-imamu ahmad da kuma musnad al-imamu abi ya'la ba shakka wannan ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma wata mace da ake kira Fatima bintu Shuraihin al-Kilabiyya akwai wata mata da ake kira Layla ibnatul Hutaym al-Ansariya sannan akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wanda ya kawo bayanin Maimuna bintul Harisi kuma wannan ba gaskiya bane isnadin hadisin yana da rauni Maimuna ita ce matar manzon Allah ta ƙarshe wanda annabi ya aura to waɗannan mata da suka zo suka kawo kawunan su ga manzon Allah dukkan su babu wanda annabi ya karbe ta gashi Allah ya halatta mishi amma annabi bai taba karban wata mace da ta kawo kyautar kanta ga manzon Allah ba babu shakka sai abu na biyar karanta mana la yahillu lakan nisa'u min ba'du
la yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la فبدل فيهن من أزواج ولا تبدل من أزواج ولو عجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا
لا يحل لك النساء wannan ita ce ka'ida ta biyar daidai ne ka'ida ta biyar Allah madaukake ce ma annabi la yahillu lakan nisa'u min ba'du to a bayan haka la yahillu lakan nisa'u babu wasu mata da suka halatta gare ka kaga daga baya kenan daga waɗannan mata guda tara sai Allah ya haramta ma annabi Muhammad ya aure kaga wannan hukunci ne shi kadai bai shafe mu ba. An ce wata mace ba ta halatta gare ka, wato kar ka karo kenan. Na biyu, wala an tabaddala bihinna min azwaji, kuma kar ka canza su da wasu mata. Kasa ko wanda yake canji, dama idan yana da hudu to in ya ga wata mai kyau sai ya saki dai sai ya cike. To Allah ya ce ma annabi kar ka canza da wasu, kaga kenan an haramta masa ya ƙara aure, kuma an haramta masa ya canza su, ya Allah ya hana shi ya sake su. Kuma Allah ya ce walau a'jabaka husnuhunna, ko da kyawun matan ya baka sha'awa. Saboda mutum shi ma mutum ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya ganin kyau. Allah ya ce masa ko da kyan mace ya kama hankalinka, baka da ikon aure nan gaba. Illa ma malakat yaminuka, sai dai kuma dai abinda damanka ta mallaka ma, wato sai dai baiwa, nan babu laifi. Wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba, kuma Allah ya kasance mai lura akan komi. Ka ganin gargadi ne ga manzon Allah, Allah yana lura akan komi. Saboda haka hukuncin aure da ya shafi manzon Allah akwai bambancin sa da yanda hukuncin aure ya shafe mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya haramta masa ƙara mata, ya haramta masa sake waɗannan to a farkon al'amari. Don haka aka samu saɓani a tsakanin malamai. Akwai malaman da suke ganin ayat da muka karanta ta baya, turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'u, wannan ayat ta bayan ta goge wannan ayat da muka karanta a yanzu. Yana faruwa, yana faruwa, kamar da Muhammadu Aminu Shankiti yake faɗa a littafinsa Adwa'ul Bayan, yana cewa akan samu kaga ayar baya ta goge ayar gaba. Yana faruwa kamar da yazo a suratul Baqara, inda ake magana game da takabar mata shekara ɗaya, Allah ya goge ya dawo watanni hudu da kwana goma. Amma sai zama ayar watanni hudu da kwana goma ita ce farko, kafin kuma ayar da Allah ya ce mata su yi takaba na shekara guda. To haka ne yanda yazo a suratul Baqara, haka yazo a nan. Kaga a nan an fara kawo turji man tasha'u minhunna, wannan ayar akwai malaman da suke ganin ta goge wannan ayar. Idan aka ce an goge ta, ana nufin hukuncin ta baya aiki a ƙarshen rayuwar manzon Allah. Idan aka ce la yahillu lakan nisa'u min ba'du, kaga an haramta ne. Amma idan aka ce turji man tasha'u minhunna izni ne, wancan mubihatun lahu an yatazawwaja ma sha'a, wa qila bal nusikat tilka al-aya bi sunna. Akwai malaman da suke ganin kuma ba ayar alqur'ani ce ta goge wannan ba, hadisin manzon Allah, sunnar annabi ce ta goge aya. To wannan yana daga cikin misalai wanda ba su da yawa, wanda malamai suke bayarwa akan cewa sunna tana goge ayar alqur'ani. Sunna tana goge ayar alqur'ani. Ta ya aka yi? Akwai hadisin Zaid ibn Arqam da Aisha, akwai sahabbai da yawa wannan suka tabbatar bayan saukar wannan aya. Misali la yahillu lakan nisa'u min ba'du, auren mata baya halatta gare ka a nan gaba. Hadisin Zaid ibn Arqam yace tazawwaja rasulullahi ba'da nuzuli hadhihi al-aya, sai a bayan saukar ayan nan annabi ya auri Maimuna da Mulaika da Safiya da Juwairiya, sai bayan saukar ayan nan annabi ya aure su. To kaga kenan ashe ayar da aka saukar da ita daga baya Allah ya goge ta, wato daga baya Allah ya ba ma annabi izinin yayi aure, gashi da ya haramta mishi aure. Kuma daga cikin waɗanda suke da wannan fahimtar akwai Aisha matarsa, ta ce ma mata rasulullah hatta uhilla lahu an-nisa'u, manzon Allah bai rasu ba sai da aka halatta masa auren mata bayan da an haramta masa. Hadisin Aisha yana sahihu Tirmidhi, hadisi na 3216. Saboda haka ayoyin da muka karanta a yau za ka fahimta gaba ɗaya suna magana ne game da auren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daga aya ta 50 zuwa aya ta 52. Don haka yasa akwai ƙa'idoji game da auren manzon Allah kuma akwai hikimar da ta sa Allah ya bambanta dokoki game da auren annabi da kuma auren al'ummarsa. Allah ka sa mu tabbata cikin masu son annabi Muhammad, masu girmama shi, masu biyayya gare shi har zuwa tashin kiyama. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا، وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.